Sashen Hausa na Muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 1725 da kuma mita 60. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu jamhuriyar Niger kamar yadda aka saba za ku iya kamawa ta tashoshin FM na radio amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Haka kuma za a iya sauraron mu a ko'ina ake kai tsaye a fadin duniya ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masauraro assalamu alaikum Usman Ahmad Kabara ne tare da Grace Alhera Abdu muka sake dawo a shirin mu na hantsi. Yan majalisar Najeriya za su gayyaci jami'an tsaron Najeriya game da batun daban yan matan Chibok domin
wanda za a yi nasara shine a koma ƙasa a ci gaba da bincike a samu irin su America ko irin su France ko Inana China su zo su taimaka mana. In ba mu kira su muka ce su taimaka mana ba. Watakila sai mun shekaru ba iya ka watakila ba za a taba gano su. Shi haka za mu tafi.
To za kuma mu ji rahotannin ziyarar wani ministan Burtaniya a Najeriya da kuma sakin wasu fursunoni a jihar Lagos. Akwai shirinmu na kallabi. Yanzu ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran. Yar majalisar wakilai Frederica Wilson ta jihar Florida ta yi wata shigar da za ka iya hango ta daga nesa cikin jajayen tufafi daga ka har kafa. Ta tsaya a gaban majalisar tarayyar jiya domin tunawa da cika shekaru biyu da sace ‘yan matan sakandaren Chibok da ƙungiyar Boko Haram ta yi. Wilson tana jagoranta wani zaman mako-mako a majalisar tarayya inda ake kira da a saki ‘yan matan. ‘Yan majalisar da suka halarci gangamin sun sa jajayen tufafi su ma kamar yadda masu zanga-zanga suka yi a Najeriya. ‘Yan matan Chibok suna wakiltar ɗaruruwan ‘yan mata da ƙungiyar Boko Haram ta sace tana kuma musu fyaɗe. Da kuma ɗaruruwan maza da ƙananan maza da aka raunata ko kuma aka kashe, inji Wilson jiya Alhamis. Sama da mutane miliyan 200,000 ne suka ƙaurace matsugunansu sakamakon tashe-tashen da ƙungiyar ke yi. Wilson ta ce ta kai ziyara Najeriya ta kuma ji labari irin ta'asar da ƙungiyar ta yi daga bakin waɗanda abin ya shafa da suka haɗa da yi wa mata mutane yankan rago. Ita da sauran 'yan majalisar tarayyar suna Allah wadai da jin cewa yanzu ƙungiyar tana amfani da ƙananan yara mata da shekarunsu makila 8 a matsayin 'yan ƙunar baƙin wake a hare-haren ta'addancin da take kaiwa. Shugaban marasa rinjaye a majalisa Nancy Pelosi ta mara wa Wilson baya tare da waɗansu 'yan majalisa da kuma 'yan matan sakandaren Chibok da suka sami zuwa nan karatu a Amurka.
Masu neman jam'iyyar Democrat ta tsayar da su takarar shugabancin Amurka, ɗan majalisar dattijai na jihar Vermont Bernie Sanders da tsohuwar sakatariyar ma'aikatar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton sun yi wata zazzafar muhawara a jiya Alhamis da daddare a Brooklyn ta New York yayin da ake shirin gudanar da zaben tsaida ɗan takara a jihar. Sun yi ta musayar yawu inda suka bayyana ta baba kan shawarar da ɗayan ke yankewa. Sanders, wanda a kwanan nan ya ce bai zaci Clinton ta cancanci zama shugabar ƙasar Amurka ba, ya bayyana kuma a jiya cewa ya amince tana da kwarewar da za ta iya zama shugabar ƙasa, sai dai ya bayyana shakku kan shawarwarinta da take ɗauka, yayi misali da goyon bayan yakin Iraki da ta yi da kuma karɓar tallafin kuɗin yakin neman zaɓe daga manyan cibiyoyin kasuwanci na Wall Street. Clinton ta zargi campaign ɗin Sanders da yi mata ƙarya, ta ce al'ummar New York sun zaɓe ta a majalisar dattijai sau biyu, kuma shugaba Barack Obama ya ba ta matsayin sakatariyar harkokin wajen Amurka, ta ce tana iya yanke hukunci da ya dace. Sai dai ta jaddada abin da ta kira raunin Sanders a fannin tsare-tsaren ƙasashen ƙetare. Ta bayyana ci gaba da cewa cakar da Sanders ke yi mata na karɓar tallafin kuɗin kamfe daga manyan cibiyoyin kasuwancin a matsayin sukar da ba ta da wata makama.
To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. An tabbatar da haihuwar waɗansu jarirai biyu da na ƙasa sakamakon kamuwa da cutar Zika a Colombia bisa ga cewar jami'an kiwon lafiya jiya Alhamis. Wannan sanarwar ta zo kwana biyu bayan da cibiyar yaƙi da cututtuka ta Amurka ta alaƙanta ƙwayar cutar Zika da wani irin na ƙasa inda ake haifar jarirai da ƙananan kawuna ko kuma ƙwaƙwalwa mai lahani. Jarirai biyu da aka samu ɗauke da wannan cuta suna daga cikin jariran ƙasar Colombia 33 da aka haifa da ƙwayar cutar da ake kira microcephaly. An tabbatar da cewa 16 ba su ɗauke da wannan cutar, yayin da ake ci gaba da gudanar da bincike kan sauran 15 ɗin. Ƙasar Colombia dai ita ce ƙasa ta biyu da aka tabbatar da samun jarirai ɗauke da wannan cuta. hukumomin kiwon lafiya sun yi kiyasin cewa mai yiwuwa ne a tabbatar da tsakanin kananan yara ko jarirai 95 zuwa 300 dauke da wannan kwayar cutar da ake alakantawa da zika.
Labaran duniyar suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington. Bisa ga dukkan alamu, Koriya ta Arewa ta gamu da cikas a yunkurinta na karbar makami mai na yunkurin gwada makami mai linzami domin tunawa da ranar haihuwar shugaban kasar na farko. Wata sanarwar da hafsan kasar Koriya ta Kudu ya fitar sun ce da alamu Koriya ta Arewa ta yi kokarin gwajin makami kusa da gabar tekunta yau Juma'a da Asuba, sai dai bisa ga dukkan alamu yunkurin bai yi nasara ba. Wani babban jami'in tsaron Amurka wanda ya yi tsokaci dangane da lamarin ya ce ta bangaren hangen nesa Amurka ta gano abinda masu kula da lamura suka ce wani gwajin makami mai linzami ne da Koriya ta Arewa ta yi da safiyar yau da bai ci nasara ba. Masu kula da al'amura sun kyauta zaton za a yi bukin tunawa da haihuwar shugaba Kim Il-sung wanda shine shugaban kasar na farko da wannan gwaji na makami mai tsananin cin nesan zango. Labaran duniyar muka kawo muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka da ke Washington. A Najeriya, 'yan majalisa za su gayyaci jami'an tsaron Najeriya wanda suke neman bin ba'asin 'yan matan da suka yi ɓatan dabo. Ga rahoton wakiliyarmu Madina Dauda.
Majalisar Dattawa ta umarci manyan jami'an tsaro na Najeriya su shirya bayyana a zauren majalisar domin su bada bayanan kokarin kubuto 'yan matan Chibok da a yau suka cika shekaru 2 da kwana 1 cir-cir suna hannun 'yan ta'adda da suka kama su daga makarantar su dake garin Chibok a jihar Borno, Najeriya. Sanata Ibrahim Gobir dan majalisar Dattawa ne.
Gaskiya ganin nake abun wallahi ba nasara ba.
To ya za a yi nasara?
Ido wani wadda za a yi ta hanya kawai wadda za a yi nasara shi ne a koma ƙasa a ci gaba da bincike a samu irin su America ko irin su France ko Inana China su zo su taimaka mana. Mu gaya musu su zo su taimaka mana, muna neman taimako. Yanzu in ba mu zo, in ba mu kira su muka ce su taimaka mana ba, watakila sai mun shekaru ba iyaka, watakila ba za a taɓa gano su ba. Shi haka za mu take. Cikin abubuwan da muka yi shi ne za mu invite shugabannin tsaro su zo su ba mu shawara, sannan kuma mu ji gare su a ina aka kwana, menene za a yi.
A bangaren majalisar wakilai ma dai sun yi muhawara tare da nuna kwarin gwiwar za a samu 'yan matan, musamman da wani faifan bidiyo da gidan talabijin ɗin CNN ya nuna, inda aka fidda hotunan 'yan mata su 15 sanye da hijabi, da ake zaton wasu ne daga cikin 'yan mata 219. Halliru Dauda Jika dan majalisar wakilai ne.
Wannan gwamnati ta dan fara ko in ce ta samu mafita akan wannan al'amari wanda ana kai abin da ya kamata a yi shi ne yanzu a yi addu'a kuma a ɗan ƙara ma gwamnati ƙarfin gwiwan cewa tunda an samu wasu kafa waɗanda ake tunanin har za a iya yin yarjejeniyar yadda za a yi a dawo da waɗannan yara. To wannan shi ne babban maganganun da aka yi da kuma yi musu addu'a da fatan cewa Allah ya dawo da su lafiya, gidajensu lafiya, su haɗu da iyayensu da 'yan uwansu.
Shi ma ɗan majalisar wakilai Garba Cede ya bai wa gwamnati shawara ne akan iyayen 'yan matan na Chibok.
Iyayen yaran nan muna cewa a dinga ba su tallafi na musamman, gashi sai a ɗauki tallafi a kai wajen matsugunin 'yan gudun hijira. To amma iyayen su a gida suke, muke cewa su ma ake ba su tallafi na musamman, ake ɗan tattausa su, kuma in akwai wani abu na taimakawa a bi su da shi har gida, kuma a dinga musu bayanai masu daɗi, kuma a gina su da cewa insha Allah su yi haƙuri, wannan abu ƙaddara ce, in Allah ya da ƴaƴan su za su dawo a gare su.
A ƙarshen zaman majalisin sai da aka yi shiru na minti guda domin tunawa da iyayen 'yan matan waɗanda suka rasa rayukansu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ministan Raya Kasashen Burtaniya Nick Hod ya ziyarci Najeriya inda ya leƙa Kano a wata ziyarar aiki. Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana da wannan.
Ministan wanda ke Kano a wani bangare na rangadin aikace-aikacen tallafi da gwamnatin Burtaniya ke aiwatarwa a Najeriya ya ce mahukuntan Burtaniya sun himmatu sosai wajen agazawa gwamnatin Najeriya ta kawo ƙarshen ƙalubalen tsaro musamman a yankin arewa maso gabashin ƙasar.
I'm here to reconfirm it that Britain stands shoulder to shoulder with the government of Nigeria in the determination to work together to beat and crush Boko Haram.
Yace ina mai tabbatar da cewa Burtaniya za ta yi aiki kafada da gwamnatin Najeriya domin murƙushe ayyukan mayakan Boko Haram da nufin wanzar da zaman lafiya a ƙasar. Mayakan Boko Haram sun halaka mutane da dama kuma sun lalata dukiya ta makudan kudade, sun ta gayyara rayuwar miliyoyin 'yan Najeriya a yankin arewa maso gabashin ƙasar. Don haka za mu baiwa Najeriya haɗin kai ta fuskar soji da sauran dabaru da fasahar aikin tsaro. Baya ga fuskar tsaro, ministan harkokin raya ƙasashen na ƙasar Burtaniya ya ce gwamnatin ƙasar za ta ci gaba da ayyukan tallafi da hukumomin ta ke yi a Najeriya musamman a ɓangarorin ilimi da kiwon lafiya da kuma sha'anin kasuwanci. Bayan ya ziyarci gwamnan Kano a gidan gwamnati da mai martaba sarkin Kano Malam Muhammadu Sanusi a fadarsa, minista Nick ya ziyarci majalisar dokoki ta jihar Kano inda ya nanata aniyar hukumomin Burtaniya na ci gaba da tsarin ƙarfafa ayyukan 'yan majalisar dokoki ta fuskar ba da horon sanin makamar aiki ga 'yan majalisa a matakin tarayya da jihohi. Honorable Kabiru Alassan Rim shi ne shugaban majalisar dokokin ta jihar Kano.
Mun tattauna da shi, ya tattaunawa kuma mun masa hakikanin gaskiya godiya musamman da tunaninsu na ware wasu kuɗaɗe manya wanda suke a kowane lokaci wajen tabbatar da cewa sun zo sun tallafi wannan yanki namu. Kuma wani abin sha'awa shi ne kuɗaɗen da suke kashewa a Najeriya gabaki ɗaya kaso 60 cikin 100 a arewa suke kashe shi. Wadadin da haka na roƙe su cewa ya kamata su ƙara wannan kuɗi duba da irin ɗimbin matsaloli da muke fuskanta a wannan yanki namu musamman wannan jihohi namu na arewa da muke da matsaloli na ilimi da matsaloli na tattalin arzikin ƙasa da matsaloli na lafiya da kuma sauran dai nau'i na rayuwa.
Honorable Kabiru Alassan Rurum kenan shugaban majalisar dokoki ta jihar Kano. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Sai kuma wasu fursunoni guda 143 da aka saki a jihar Lagos a Najeriya bisa yunkurin rage cunkoson gidan yari. Baban gida Jibrin Gareka.
Alƙalin jihar Lagos mai shari'a Olufemilayo Atiladeci ta bada sanarwar yin ahuwa ga 'yan fursunan bayan wata ziyara da ta kai gidan yarin na kirkiri. Akasarin masu zaman jiran shari'an dai sun shafe fiye da shekaru 15 suna jiran shari'a. A yanda laifukan da suka aikata ya kama ne daga manya da kuma ƙanana, kuma kila ko da shari'a za a aiwatar a kansu bai fi a ba su hukuncin ɗauri ko kuma tara ba, amma kuma sai gashi sun shafe fiye da shekarun da doka ta tanadar masu. Alƙalin wanda ta ja hankalin waɗanda aka sake da su kasance masu da'a da kuma bin doka da oda ta ce ta ɗauki wannan mataki ne a matsayin ikon da dokar ƙasa ya bayar ofishinta na sakin fursunoni bisa jin ƙai da kuma rage cunkoso a gidajen yarin ƙasar. Don haka ta buƙaci sauran masu faɗa ji a ɓangaren shari'a da kuma gwamnati su masu bada tasu gudunmawar wajen rage cunkoso a gidajen yarin Najeriya. To koya masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama da tabbatar da adalci a cikin ƙasa ke ganin wannan mataki na alƙalin jihar Lagos Malam Musa Jika na ƙungiyar Amnesty Support ne ya ce lamarin abin yabawa ne matuƙa a ƙasar da ta yi ƙaurin suna wajen cunkoso a gidajen yari.
Amma yanzu akasari waɗanda ake tsarewa a gidajen yari zaka ga duk masu jiran shari'a ne, bayan kuma masu jiran shari'a ne kuma zaka tadda wasu kuma an hada baki ne da wani babban mutum ko kuma wani mutum wanda yake yana ganin cewa shi isasshe ne sai ya sa a tsare mutum ba tare da yin shari'a ba, ba tare kuma da yin hukunci ba. So kaga wannan yana daga cikin abin da yake kawo jinkiri ko kuma cunkoso a gidajen yari na kasar nan, wanda yake in ka zaga ga baki daya adadin mutanen da kowane gidan yari ya kamata ya dauka yanzu ba shi yake dauka ba, mutane ne burjet a cikin gidan yarin nan waɗanda in ka kasa cikin kashi 199.9 ina tabbatar maka masu jiran shari'a ne, ba waɗanda aka yanke musu hukunci bane. So kaga anan gun akwai matsala, so wajibi ne alƙalai su ji tsoron Allah kuma su fuskanci gaskiya.
shi ma a bangaren sa barista Alhaji Dallami Usheshi wani lauyan gwamnati ne kuma ya sheda mun dalilan da ke haifar da cunkoso a gidajen yaran Najeriya.
Abubuwan da kan jawo cunkoso a gidajen yari sun hada da rashin samun shaidu kwakwara wanda za a iya gabatar da mai laifi a gaban kotu. Wani lokaci sai ka ga gashi an kama mai laifi amma wanda za su zo gaban kotu su zo su ba da shaida sun ke zuwa.
Bincike dai ya nuna cewar gidan yari na kirkiri da ke zama mafi girma a kasar wanda kuma aka raba shi gida biyu wanda aka gina domin daukan fursunoni kimanin 2,700 yanzu haka akwai fursunoni fiye da 4,000 daga cikin su kuma guda 3,500 ne ke jiran shari'a a inda 337 ne kacal aka yanke wa hukunci. Babangida Jibrin, Murya Amurka daga Lagos.
To kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan.
Adam, my young gun, and honey.
Allah ka ji kan dan Maraya Jos ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Bari mu Maryam.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. A shirin namu na yau babban bakuwar tamu ita ce Asma'u Fati wadda ke sana'ar wankin mota a birnin Kano. Na san wasu za su yi mamaki a ce mace na sana'ar wankin mota. Dan haka sai ku gyara zama ku ji yadda hirar mu ta kasance da kuma yadda Asma'u ta fara wannan sana'ar.
Assalamu alaikum sunana Asma'u Fati. An haife ni a Yola, nayi karatu secondary, nayi Kaduna Polytechnic, na karanta Umar Jinan Planning Diploma. Me aure ina da yaro daya yanzu shi ma yana university.
To daga diploma din bake kara gaba ba nan kika tsaya?
Wallahi sai na aure akan to kin sani a ce za ka ci gaba shikenan.
So wan ci gaba ba gaskiya. To yanzu wace sana'a kike yi?
Yanzu ne ina da kawash.
Wata kan wurin wanke motoci kenan?
Eh, jin wanke motoci bayan dogon banki kusa da road safety.
To Hajiya Asma'u, ita dai wannan sana'a wasu za su yi tunanin kamar sana'ar maza ce. Tay aka kika fara ta koko in ce ya ma aka kika tunanin fara ta?
To gaskiya zan ce interest ne. Sai na ce tun ina yarinya ne. Sai ka ko a gida ko driver yana wanke mota na rantsaya wani sai in taba dan tiyo ya kore ni wani sai mai bulare mun da yake ta ko driver ya bugi yaro ma akan yana gyara mar hankali. A hankali dai wai fara ce mi kamin nan har ya ci zo kirke wata rana kuma zo kina watsa min ruwa ni ko ina wankewa in jiga riga haka dai. To tun ina yari ina da wannan interest har nai aure. Wallahi yanzu an fita waje ko yanzu ne ko dadin bana kallon kuma ina kallon sun ce la kun ga nan ma suna wankin mota. Brother nan da yake mun ta na tashi tsakanin maza ce ke dai idan baki sai mota tun kina da shekara 10 ba. Nace ai ba sayan mota ba ni wanki ne yake burge ni.
To ke ko me yasa wankin mota ke burge ki?
Kawai a ga mota dai tsaf a wanke a gyara ciki shine interest ina. Ta wani sa'in na shiga man na ga motan da sai in rikice me yasa ba ku gyaran motan ku kuma wata rana sai na traveling din na girma haka zance sai na je wajen yata hutu ka sama sai na ga turawa su tunda su ba wani masu aiki ne da su ba sai na ga dan ruwa dan kadan abokiti tana wankewa
a ina kenan
fito da wata mashin a London kullun kuma after 3 days sai ta wanke mota ta da namijinta kuma wata rana sai na ga ta fitar da wani mashin karami bai yi konzumin ruwa ba sai ta wanke injinta sai nace in na dawo gida zan fara business din mota wai sai suka min dariya a nan ɗakin sai ta yi min dariya ce dala ni zaki abin da zai taimaki rayuwanki ba wai kawash ba sai na rabu da ita ni a wajen amma kafin ta shi sai na sai vacuum cleaner a nan ƙasan na dawo da shi na fara tara kaya na waniya kullum in na je in sai abu daya.
Da kayan da wanke mota.
Da sai na tabbatar har ruwan sabulun gawash da wax din na wanke mota sai na sadina da shi. Sai nayi kuma waniya kuma ina neman inda za a bani don bani da filin kaina.
Haka.
So haka dai nake ta yau in je nan kuma ina son nema da kaina kar wani ya ce ai ni na taimaka mata ma ta samu har kujerin da za a zanna sai na tsaya. Kunda aka ce wanda yake da karamin karfi sai har leman da zan zanna idan zan zuma sai na siya.
A'a ban gane ba Hajiya Asma'u, kina nufin ki ce farko da kika fara ke da kanki kike zuwa wurin wankin motai?
Tabbas, domin equipment din da nazo da shi ni da har yanzu ban ga wasu wanda suke da shi ma a Kano ba. To ne nazo ni ce na koya musu tunda ba wai yar local din da muke using na nan gida bane. To don haka don bana son na fara da na gidanka dan don yadda kowa ya ki dan cousin dina akan abu. Wallahi cousin na ɗaya ce sai ta ce ki da abin hijir shi zai miki don yanzu inda kin zo kina tambayan wani abu ne sai kuma shi kuma ya zama talk of the town. Amma kin ga naki ne
kike ya zama abin magana.
Ita kawai take bani yes.
Kwarin gwiwa. Take
bani yes. Ita kam har gobe in short ran da ma zan bude ta zo daga Abuja ta ce kuma na bude kuma Allah ya taimake ni. Harun Nigerian Small Scale for Industrial Lift na Kano chapter chairman din shi ya zo ya bude nima masu ƙananan masana'antu da na ce mar zan bude shi ma ya bani word of advice kuma ya encouraging ina so me din yace kar ki bari tunda it's not common a mata kuma kin zama pioneer kenan.
Masu sauraro, iyakacin abin da ya sauka kenan a shirin namu na yau, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. Yanzu a madadin babbar bakuwar tamu Asma'u Fati da Miss Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
To an gaida Maryamu sai kuma mu koma ga sakonnin da kuke aiko mana ta wayar tarho na ra'ayoyinku.
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Mai magana Alhaji Audu mai gora Kampala malamin dorin jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana a yau shine game da irin surutai da maganganu da ɗan adawa na jam'iyyar PDP suke wajen Muhammadu Buhari akan fita kasashen waje da yake yi. To sakamakon halin da ya samu Najeriya a ciki ba zai yi ya zauna a Najeriya ba sai dai a zo a tallafa masa. Ya zama dole a gare shi ya fita kasashen waje domin ya bayyana wa su kasashen wannan halin da Najeriya take ciki da kuma irin tallafin da yake bukata da kuma dukiyar 'yan Najeriya da tsohuwar gwamnatin da ta sauka ta wawure suka kai kasashen waje suka koye. Wannan shi ma ya taimaka wa Najeriya domin akwai kasashe da dama wadda suka yi alƙawarin dukiyar mu da aka je aka boye kasashen su za a dawo mana da ita sakamakon shugabanci na kirki da aka samu a Najeriya.
Sunana Alexander Muhammad Gonza with the local government service state Nigeria. Ina so in jawo hankalin masu bayar ra'ayoyin su da harkokin zaɓe na wata ƙasa. Wato in za ka bayar ra'ayinka kana Najeriya ko ina Faransa ko ina Jamus ko ina Amerika, to kai abin na adire kai ɗan Najeriya kai musu fata alheri. Kar ka nuna wani ɗan takara naka na kayan wannan ko wannan, kuma duk rikicin da suka yi a can kasashen kai ya kamata kai musu fata alheri, don saboda shi ne ke nuna son zama lafiya. Amma mutum ne ina ɗan Najeriya ana zaɓe Nijar ko Benin, sai in faɗi wani ra'ayin da ke kawo tashin hankali a Benin ko a.
To haka yake, sai kuma mu koma mu ji labaran duniya amma a takaice wannan karin.
Yar majalisar wakilai Federica Wilson ta jihar Florida ta yi wata shigar da za ka iya hangota daga nesa cikin jajayen tufafi daga kafa haka ta tsaya a gaban majalisar tarayyar jiya domin tunawa da cika shekaru biyu da sace ‘yan matan sakandaren Chibok da kungiyar Boko Haram ta yi. Masu neman jam'iyyar su ta Democrat ta tsayar da su takarar shugabancin Amurka, ɗan majalisar dattijai na jihar Vermont Bernie Sanders da tsohuwar sakatariyar ma'aikatar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton sun yi wata zazzafar muhawara jiya Alhamis da dare a Brooklyn, New York, yayin da ake shirin gudanar da zaben tsayar da ɗan takara a jihar. Sun yi ta musayar miyau inda suka bayyana ta baba kan shawarar da ɗayan ke yankewa. Sanders, wanda kwanan nan ya ce bai zaci sakatariya Clinton ta cancanci zama shugaban ƙasa ba, ya bayyana jiya cewa ya amince tana da ƙwarewar da za ta iya zama shugaban ƙasa. Sai dai ya ce yana shakkun kan shawarwarin da take ɗauka. Ya kuma misali da goyon bayan yakin Iraki da ta yi da kuma karɓar tallafin kuɗin yakin neman zaɓe da take yi daga hannun manyan cibiyoyin kasuwanci na Wall Street. An tabbatar da haihuwar waɗansu jarirai biyu da na ƙasa sakamakon kamuwa da cutar Zika a Colombia, bisa ga cewar jami'an kiwon lafiya jiya Alhamis. Wannan sanarwar ta zo ne kwana biyu bayan da cibiyar yaƙi da cututtuka ta Amurka ta alaƙanta ƙwayar cutar Zika da wata irin na ƙasa inda ake haifar jarirai da ƙananan kawuna ko kuma ƙwaƙwalwa mai lahani. Jarirai biyu da aka samu ɗauke da wannan ƙwayar cuta suna daga cikin jariran ƙasar Colombia 33 da aka haifa da ƙwayar cutar da ake kira microcephaly. An tabbatar da cewa 16 ba su ɗauke da wannan cutar, yayin da ake ci gaba da gudanar da bincike kan sauran 12 ɗin. Ƙasar Colombia ita ce ƙasa ta biyu da aka tabbatar ta samu jarirai ɗauke da wannan ƙwayar cuta. Hukumomin kiwon lafiya sun yi kiyasin cewa mai yiwuwa ne a tabbatar da tsakanin yara 95 zuwa 300 ɗauke da wannan ƙwayar cutar da ake kalakantawa da ƙwayar cutar Zika.
To mun gode da takaitattun labaran kan shirin. Ya kammala sai an jima da Hantsi, za a ji abokan aiki da wani sabon shirin zuwa la'asar. A madadin ita Grace da ta taya ni gabatarwa, da wanda kuma ya jagoranci shirin wato Cibahiro Dodo ne, injiniyanmu na yau shi ne John, sai kuma ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya.